أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraren mu ta kafar yaɗa labarai ta wato gidan TV da radio na Bonfere, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci. A yau muna hudu ga watan Ramadan, talata kenan, hijira ta manzon tsira, manzon rahama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, daga Makka zuwa Madina shekara ta 1443, wanda ya daidai da 5 ga watan hudu miladiya haihuwar Annabi Isa dan Maryam alaihi wassalam shekara ta 2022. To, ajiya mun tsaya akan aya ta 36 zuwa aya ta 37 a cikin suratul anfal a shafi na 181. A yau da yarda Allah subhanahu wataala za mu kuma farkon aya ta 35, saboda alakarta da wannan aya, sai Allah mai karanta mu insha Allahu ta'ala, sai mu fara karatu. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Malam Allah ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون.
Kamar yadda al'ada ta gabata, kafin mu fara tafsiri da karatu, in akwai nukta mai muhimmanci wani lokaci muna bayani kanta, saboda wato in akwai kuskure ko kuma abin da ya zo a dunkule a samu ƴan uwa bayaninsa. A lokacin da nake bayanin kan ayoyin da cikin tafsiri, wanda in hadha illa wato kalima ta asatirul awwalin ta zo a cikin tafsiri, na faɗa akwai wata aya da akwai kuskure cikinta, inda anka ce wallazi qala liwalidayhi uffin lakuma ata'idanini an ukhraja wa qad khalatil qurunu min qabli wa huma yastaghithani llahi waylaka amin inna wa'dallahi haqq. To, mun ketare wailaka amin inna wa'dallahi haqq fa yaqulu ma hadha illa asatirul awwalin, sai aka sake yin kuskure a cikin ayar. Wani dan uwa ce mini wato wailaka amin inna wa'dallahi haqq, an ketare kalma ta amin kenan. Kaga har yanzu an ta gyaran kuskure kuma an sake yin kuskure. Wannan ba wani abu bane, dan adam yana iya kuskure, musamman kuma alqur'ani. Ina fatan ƴan uwa sun fahimta. To, Allah subhanahu wa ta'ala ce innal ladhina kafaru, haqiqa waɗanda na kafirta ko kuma kafirai, yunfiquna amwalahum, suna ciyar da dukiyoyinsu, liyasuddu an sabilillah, dan su kange mutane daga hanyar Allah. Kenan liyasuddu nasa ko liyasuddu almu'minina an sabilillah, su kange mu'minai ko kuma mu ce su kange mutane, domin wanda bai shiga musulunci ba kuma suna kokarin su hana shi. To, ciyar da dukiyar da suke yi dan su kange mutane daga hanyar Allah. Malamai da suke kula da wato lafuzzan alqur'ani da fadin ma'anarsu suke nuna cewa a cikin alqur'ani akwai kalimomin da suke daukan ma'anoni masu yawa. Kalima guda sai ta kumshi ma'ana dubbai, kuma ana iya bincike dubu ko fiye da dubu a karkashinta. Wagga kalima liyasuddu an sabilillahi, dan su kange mutane, ashe duka wata hanya wadda za a bi don kange mutane daga hanyar Allah, duka za ka iya bincike a kanta. Kaga akwai wanda zai ta fuskar dukiya, wani zai yi ta fuskar wa'azin shi, wani zai yi ta fuskar mulkinsa a zamani gaba daban-daban. Wato, masu kuɗin da suka yi gaba da addinin Allah, masu mulkin da suka yi gaba da addinin Allah, talakawan da sun kai yaki da addinin Allah waɗanda suke kokari su kange mutane daga addinin Allah kaga kalma ta as-sadr za ta shiga ciki sai ka dauki wani tantaga wato wani kafiri a wani zamani ko a wani lokaci kaga irin yadda hanyoyin da ya bi wajen ya kange mutane daga hanyar Allah daga cikin kalmomin da ke daukan ma'anoni masu fadi a cikin alqur'ani dan boye hattara kamar kalma ta al-fasad inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wallahu la yuhibbul fasad Allah baya son barna ko misali duk inda kalma ta al-fasad ta zo to duk bannar da za a aikata sawa'an banda ce wadda ta shafi jagoranci mulki ko banda ce wadda ta shafi wani ministry dake karkashin a wata gwamnati ko banda ce wadda ta shafi a gidanka wadda ake yi ko banda ce wadda ta shafi ilimi ko ta shafi malamai ko ta shafi jami'an tsaro ko ta shafi waye duka wannan kalma ta al-fasad ta dauke ta tun daga zamanin da Qur'ani ya sauka zuwa ranar tashin al-kiyama sannan kuma misali daga cikin kalmomin da suke daukar ma'anoni masu yawa a cikin alqur'ani wasakhara lakum ma fis samawati ma fil ard Allah ya hore muku abin da ke cikin samai da ƙasai ashe duk jami'o'in da ke duniya duk kamfanin da ke duniya duk binciken da suke yi don su ga sun kawo da abin da duniya za ta ci gaba Allah na yace ya hore muna abin da ke cikin samai da ƙasai ashe musulmi mu zauna ba mu yi bincike ba mu yi kere-kere ba mu ne muka tsaya wasa turawa su sun fahimci wato Allah yace ya hore ma'ana sun ka tsaya sun ka kalli yadda abubuwan suke suka yi bincike suka gano mu kuma sai muka yi zauni sai wani zai ce maka a'a to ai shi bai ga ayat da tace ai magani na chemist ba bai ga ayat da tace kaza ba a'a dan uwana Allah ya ce wasakhara lakum ya hore muku iskan nan da muke yin waya da shi yana kai sako a duniya Allah ya ce ya hore mu da shi sararin samaniya Allah ya ce ya hore mu da shi ruwa Allah ya ce ya hore mu da su in suna sabu su sab ko kuma mu yi forage mu fitar da su mu yi amfana da su Qur'ani ya faɗi ta yadda ake amfani da ruwa ashe abin da ke cikin samai da ƙasai Allah ya hore mu da shi kuma kaka ce an ce abin da ke cikin samai da ƙasai to ai dan adam bai zuwa cikin samai da ƙasai a'a dan uwana ana nufin abin da yake iya kake iya amfanuwa da shi wanda ke cikin sama wata muna amfanuwa da shi ko ba haka dan bane amma a sama yake rana muna amfanuwa da ita a sama take kenan kaga za a yi amfanuwa da hasken rana a samu amfani mai yawa sannan akwai kalma ta istinbati walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum mas'ala dubu nawa za a yi istinbati a karkashin alqur'ani da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan haka ɗan uwa musulmi ya kamata mu fahimci alqur'ani yana da wasu kalmomi waɗanda da za ka ɗauke su kai bincike a iya tsawon rayuwarka har ka ƙari ba za ka iya ƙarewa ba kalma ta makirci wanda Qur'ani ya bayanin makirci makircin da aka shirya ma annabawa makircin da aka shirya ma malamai makircin da aka shirya ma masu kudi wanda suke taimakon addini makircin da aka shirya ma al'ummar musulmi wani malami ka dauki rayuwarsa ka diba irin makircin da aka shirya masa kaza kaza a zamani dubban mas'aloli zaka iya fitarwa dan haka kada mu kulle kwakwalen mu wajen tafsirin alqur'ani ko binciken alqur'ani ga alqur'ani da fadin abubuwan da idan muka dauki kalma guda zamu iya yin karatu 100 200 300 iya tsawon rayuwarka kalma ta tasfiri ne ta ishe ka abubuwan da Allah ya hore yanzu gashi na irin abubuwan da ake samu a duniya yaushe zaka kare bincike a wannan kalma gaba ita kadaya kai ita kadai wannan kalma din dan haka ya kamata mu fahimci wannan almuhimmu dai kalma ta as-sadd tana da fadin ma'ana mutanen da suka kange mutane daga hanyar Allah da hanyoyin da suka bi da irin yadda ake bi ko cikin gida ko waje ko kaka kalma ta sadd ta shafe shi Allah ya ce to fasayunfiqunaha za su ci yadda wannan dukiya thumma takunu alaihim hasra za ta zamanto na dama gare su domin burin da suke cimma ba za su same shi ba shi yasa Allah ya ce thumma yughlabun sannan za a rinjaye su idan mun ce zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi thumma yughlabun a karshe manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya rinjaye su domin mi domin wannan aya ta sauka a yakin Badar nan da ƴan shekaru ba wuce shekara 9 ba tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana Madina shekara 9 zuwa 10 ko mu ce 8 sai Allah ya sa ya rinjaye kafirai Madina Makka dake asima ta kafirci ta kuma karkashin sa shi yasa sai kawo thumma yughlabun sannan za a rinjaye su don a nuna ma rinjaye ba lokaci guda bane kada mu sa tsammanin dan muna akan addini kawai rana guda za mu zo mu samu nasara ba haka ake nufi ba idan ko mun ce wannan aya mun ba mu hankalta ma to sababin nuzul ba a'a mun hankalta ma cewa ta shafi kowane kafiri domin da anka ce innal ladina kafaru kowane kafiri zai shiga ciki to in mun ce kafirran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake nufi sai mu ce to za a yi kiyasin duk kafirin da zai zo bayan su in kuma mun ce a innal ladina kafaru ta shafi duk kafirai ma a kowane lokaci domin ismul mawsul siga ce ta umumi kuma magana ta riga ta kare ta shafi kowane kafiri ba sai an yi kiyasi ba to kenan fasayunfiquna hadha su ciyar da wannan dukiya koda ba na zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kamar yadda yanzu kafirai suke ciyar da dukiyoyin su a kasashen musulmai da kasashe masu rauni don saboda cin ma wani burin su na duniya thumma takunu alaihim hasra zai zan hasara gare su suna son sai an bi addinin su suna son sai an bi tambade tambade da waƙe waƙe da lalacewa, amma Allah sai ya kawo waɗanda za su yi da'awa a gane gaskiya a watsar da waɗannan tambadodi, thumma yughlabun, sannan za a rinjaye su. A nan in dai rinjaya ce da hujja, mun faɗa cewa rinjaya da hujja har abada musulmi suke da rinjaya, amma rinjaya ta fuskar mulki da bincike da kere-kere, wannan idan mun dawo mu addini akan gaskiya Allah zai taimake mu mu sabu rinjaya akan su. Idan kuma ba mu dawo ba, to zai zama to muna da rinjaya ta addini, amma wani lokaci su suke da rinjaya ta mi ta daula kenan, rinjaya ta makamai da kere-kere. Amma da Allah ce thumma yughlabun, sannan za a rinjaye su, dan ku gane cewa ko kun bi Allah ba shine kawai za a zo a ci nasara rana guda ba, a'a sai Allah ya tace, sai Allah ya tace yau da gobe an gane wanda yake son addini da gaskiya da wanda baya son addini da gaskiya, a tattace su, sannan na lokacin nan za a baku nasara. Saboda ko dan adam idan Allah ya baka kuɗi ko mulki, an gane ko wata ni'ima baka sha wahala ba, to baka gane masoyinka da makiyinka. Amma idan ka sha wahala, zaka iya gane wane masoyina ne na gaskiya, wane ba masoyina ba ne na gaskiya. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin ayoyi da dama, ba zai baku nasara ba sai an tantance an rarrabe. Am hasibtum an tutraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walija wallahu khabirun bima ta'malun. Ko ba haka ba? Am hasibtum an tadkhulu aljanna wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhum alba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. المهم دي ثم يغلبون بأتي فيغلبون با دان أنونا ما أبينا أوكا لوكتي tana yiwa kai ka mutu ma baka ga cin nasara ba, amma waɗanda ka tarbiyyantar su za su gani nasara. Lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya bar duniya, musulmi ba su da yawa a duniya, kuma musuluncin bai wuce waɗansu dauloli ba da musuluncin ya zo. Amma bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaura, sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su ne suka yada addinin, shi ya tafi, amma kuma aqidar tana nan. To shi ne abin da ya kamata mu fahimta. Thumma yughlabun, sannan za a rinjaye su, ko muna da rai ko ba mu da rai, za a rinjaye su lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara. Walladhina kafaru, waɗanda suka kafirta, ila jahannama yuhsharun, zuwa ga jahannama ne za a wato kora su. Ila jahannama, malaman da suke bayani kan wato albalaga ta Qur'ani suke cewa daga cikin ma'anonin taqdim wa ta'khir shine al-hasr. Wato in anka jinkirta abin da ya kamata a gabatas, to wani lokaci ma'anarsa yana nufin al-ikhtisas wa abin nan an kebance. Kaga masalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, asalin si asalin wannan na'buduka wa nasta'inuka. To amma da anka ce iyyaka na'budu anka gabatar da maf'ulun bi, sai zaman to Allah kai kadai muke bauta ma, kuma Allah kai kadai muke neman taimako a gare ka. To nan ma walladhina kafaru, su kafirai, ana iya cewa yuhsharuna ila jahannama, ana kora su ne zuwa ga jahannama. Sai anka ce a'a, ila jahannama, zuwa ga jahannama kadai yuhsharun, wanda za a kora su, sai zaman to babu zancen a kora su zuwa ga aljanna. Kenan wannan aya kuma abin nan jiya bayani ya gabata akan ta, na cewa muna iya dokan mafhumul mukhalafa a karkashin ta. Kenan su ko walladhina amanu yunfiquna amwalahum li wato abin nan walladhina amanu yunfiquna amwalahum fi sabilillah, in muka dibi kishiyar kafirai su ne mi, su ne masu imani. To su masu imani su suna ciyar da dukiyar su ne dan daukakar da kalmar Allah, kuma za su ciyar da dukiyar su, sannan ba za ta zama to nadama a gare su ba duniya da lahira, sannan kuma ba za a rinjaye su ba, su za su rinjaya, sannan masu imani za a kora su ne zuwa aljanna. Ko wace nan jumla ka dauka sai ka bada kishiyar ta mafhumul mukhalafa, abinda malaman usulul fiqh suke kula mafhumul mukhalafa. Mun fadi yadda za a kora yan aljanna, mun fadi kuma yadda za a kora yan wuta, da kuma kalima ta jahannama, da sabani da akwai wajen malamai kan asalinta ko larabci ne ko ko asalinta farisanci ne. Wallahu ta'ala a'lam. Ala ramma sai Allah ce liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib,
liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون.
Bayani ya gabata mun faɗa cewa wannan wurin liyamiza yana da wato salo na karatun qira'at guda biyu, Imamu Hamza da al-Imam al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Yaqub sun karanta li yumayyiza, sannan kuma sauran sun karanta li yamiza, kenan wancan maza yamizu, wanga kuma mayyaza yumayyizu. To menene taujihi tsakanin waɗannan qira'at kin, domin idan lafazi ya canza ya kamata a samu canjin ma'ana. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin dali yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, dali yumayyiza Allahu al-khabitha min at-tayyib, ma'ana su daya, babu wani bambanci. Ana cewa maza, ana cewa mayyaza, ya rarrabe. Waɗansu daga cikin malamai suna ganin a'a, tunda fi'ili ya zo mai shadda, musamman ba mai shadda wanda ya mafi mai alhamza ƙarfi ballatana sulasi, to akwai bambanci. Sai sun kace to li yamiza Allahu, wato a wagga kira'a nan an kalli kafirai, Allah zai bambanta su a nan duniya, saboda bambantawa ta duniya ba ta da ƙarfi irin ta lahira, amma li yumayyiza a can lahira za a ƙara tantancewa, da nan duniya za a fara, a lahira zai kai ƙarshi. Waɗansu daga ciki suna ganin cewa a'a, li yamiza na ana nufin wani lokaci za a bambanta tsakanin musulmi da kafirai, a bambanta ta waɗansu fuskoki wanda suke kaɗan, akwai kuma musulmin da za a bambanta su da kafirai, bambanci mai yawa. Sannan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin wato suratul Ali Imran, ba wai suratul Anfal kawai ba, tsakanin ma musulmi da kafirai, da musulmi da munafikai Allah zai bambanta. Allah ce ma kana Allahu liyadhara almu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, ko hatta yumayyiza alkhabitha min at-tayyib. Imam Hamza da Imam Khalaf da Kisa'i da Yaqub sun karanta hatta yumayyiza. To sai malami suka ce to can munafikai ne, nan kuma kafirai ne. To kenan bayyuwa a ce maza shine yake da alaka da kafirai, domin bambancin mu da kafirai abu ne wanda yake baya bukatar lokaci mai wahala a gane a bambanta mu, amma munafikai su ne dai an yumayyiza, saboda su ne bambantawa tsakanin mu da su akwai wahala, sai an sha wahala kwarai da gaske. Sai suka ce to ai can ma an yi ma munafikai amfani da shi. Sai malami suka ce a'a, li yamiza yana da alaka da kafirai da munafikai, waɗansu kafirran kafin a bambanta mu da su misali babu wahala, waɗansu kuma za a sha wahala, ko kuma da kafirran da munafikan a nan duniya li yamiza, amma a lahira li yumayyiza, sai Allah ya bambanta ɓaro-ɓaro, bambanta wadda babu wani tantama a kanta, domin a nan duniya ana ɗan samun shakka wani lokaci. Ina fata an fahimci ni. Bambanta kuma wadda babu irin ta a lahira, tun daga tashi za a bambanta mu. Fuskoki yawma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, in an je wajen hisabi zaka ga waɗansu, fa an ba man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, wa amma man utiya kitabahu fi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya. Kaga ta bayar da littafi an bambanta, fuskar tashi an bambanta, sannan kuma waɗanga za su shiga aljanna, za su shiga huta. To idan sai zaman to can tamyizi na maganganu ne na malamai, ko kuma a ce a'a, da duniyar da lahirar duka bambantawa za a fara ne, kenan duniya tana da liyamiza farko-farko, kuma duniya tana da liyumayiza a ƙarshe, Allah zai bambanta mu gaba ɗaya. Sannan haka kafir munafikai su ma liyamiza daga farko za a fara bambanta, liyumayiza a nan duniya za a bambantawa, a lahira kuma bambanta mu wajen hisabi tana da sauki, amma in waɗansu sun shiga adalci sun ke wuta an bambanta kwata-kwata. To kaga wannan taujihi ne na qira'a, yana da kyau ɗaliban ilimi su yi ƙoƙari su fahimci yadda ake taujihi na al-qira'at. Wallahu ta'ala a'lam. To al-muhimmu dai li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Malamai sun yi sabani kan wato muta'alliqu at-ta'lid, wanda yana daga cikin abin da ke jan hankalin ɗalibai. Zaka ga wani ɗalibin ilimi a cikin maganganu na malamai akwai magana biyar ko shidda ko bakwai ko takwas, sawa'an wajen tafsiri ne, sawa'an wajen sahih hadisi ne ko da'afa hadisi, ko ko sawa'an mas'aloli ne na fiqhu, ko sawa'an mas'aloli ne na lugha, amma sai ka iske shi guda ya sani, amma yana iddia'in duk wanda ya faɗi ba abin da ya faɗa ba, ba haka nan bane. A'a, yana da kyau kusan sauran maganganu kaga dalilan kowa, sannan ka san maganar wa zaka rinjayes. To nan cikin tafsiri sai ce li yamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib. Bil munasaba akwai littafi asbab ikhtilaf al-mufassirin doktora da akai a jami'a ta Malik Saud a ƙasar Saudiya, kuma akwai asbab ikhtilaf al-muhaddithin na Khaldun al-Ahdab, sannan kuma akwai asbab ikhtilaf al-fuqaha, an gane ko, wanda cikin qadaya na rabitat al-alam al-islami suna da littafi wanda Asadullah al-Zahir yayi, sannan kuma akwai raf' al-malam an a'immat al-a'lam na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sannan kuma mutum ya karanta littafin bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muqtasid, yadda malamai suke sabani da dalilin da yasa suka yi sabani, da yadda ake tattauna mas'aloli da adilla ba wai tare da hayaniya ba da son rai. To waɗansu malaman tafsiri suka ce shi wannan li yamiza ko li yumayiza yana da alaka ne da yunfiquna. Ai innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum, kafirai suna ciyar da dukiyoyinsu, Allah ya bar su sun ciyar da dukiyoyinsu, liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib, dan Allah ya bambanta alkhabitha, mun ce kana iya kaddara al'amal ko aljins, an gane ku ko al'amal kenan, dan Allah ya bambanta aiki nagari da wanda ba nagari ba, koko dan Allah ya bambanta al-infaq al-khabith min at-tayyib, koko al-insan al-khabith min at-tayyib, dan adam nagari da wanda ba nagari ba kenan. Me yasa Allah ya wannan, domin wanda ya sa dukiyar shi cikin aikin shedan, an san dama kafirci ya damu da shi. Wanda ya sa, wato Allah ce alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilil taghut, masu imani suna yaki ne don daukar da kalmar Allah, suna sanya dukiyar su ne don addinin Allah ci gaba, su ko kafirai suna sanya dukiyar su ne don su ruguza addinin Allah. Kaga Allah ya bar sun sanya dukiyar su don su bambanta da su da kafirai. Waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a, liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib, dan saboda Allah ya bambanta mummuna da nagari, an gane ko ko mun kaddara aiki ko mun kaddara wato ciyarwa ko mun kaddara dan adam, nan suka ce yana da alaka ne da yuhsharuna, yuhsharuna ila jahannama, za a tayar da su zuwa jahannama a kora su, dan saboda Allah ya bambanta mutun nagari da wanda ba mutun nagari ba, da wanda yayi aiki nagari da wanda bai aiki nagari ba, ko ba haka ba, domin waɗanda suka yi aiki nagari makomarsu ina aljanna, waɗanda suka yi mummuna aiki za a kai su mi, za a kai su wuta. Kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta tsakankanin su. Ina fata an fahimce ni, ko ba haka ba? Za ga alqur'ani yana fada, innal ladina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, su aljanna gare su masu imani, kaga an riga an kai su. Su ko waɗanda su yi aiki na gari ba fa, ina za su wuta? An gane ko? Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi ala alkafirin qila adkhulu abwab jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. To kaga wannan an samu sabani. To amma anan abinda nake son in ci shine cewa idan aka samu sabani, shin za a iya hada waɗannan maganganun ku? Ba za a hada su ba. Da waɗanda suka ce shina da alaka da yunfiquna, ciyarwa, ciyarwa kuma dukiya tana da abu mai muhimmanci wanda ba wata ka'ida ta iktisadi a duniya wanda ta faɗi muhimmancin dukiya irin yadda musulunci ya faɗa. Dan Allah ya ce wala ta abin nan, wala tu'tus sufaha amwalakum allati ja'ala Allah lakum qiyaman ku qiyaman, a qira'at Imam Nafi' qiyaman, sauran jumhur wato qiyaman. Idan ka duba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitab al-makruh, kaga yadda ya kawo tawjihul al-qira'a. Amma abinda nake son na ce nan, musulunci ya dauki dukiya abu mai muhimmanci, ce ita ce wato abin nan gadar mu'amala tsakankanin mutane, ita akashin bayan mu'amala ta rayuwa ta mutane, wani ka'ida ce ta iktisadi a duniya da ta kai wannan. To kenan sai ya nuna maka cewa ashe ciyar wannan tana daga cikin abinda za ta bambanta musulmi da kafiri. To anan kenan in mun ka ce yunfiquna, ai ciyar wannan a ina za a yi ta? A duniya ne za a yi ta, ko tunda bai yiwa kafiri ya ciyar da dukiyar shi a lahira? Sai ya zaman toto da waɗanda sun ka ce za a kora su, to duka ɗaya ne, shi liyamiza duka zai iya ta'alluki da guda biyu. Allah ya bambanta mu da kafirai anan duniya ta fuskar ciyar da dukiya, banda ma ciyar da dukiya akwai abubuwa da dama, sannan kuma ta fuskar ranar tashin alkiyama, sai Allah ya bambanta mu waɗanga a kora su zuwa ga aljanna, waɗanga a kora su zuwa ga mi? Zuwa ga wuta. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Kaga waɗannan maganganun su cika da juna ba. Shi yasa ɗaliban ilimi kada mu zabo da wajen kuskurantar da malamai. Wannan zan bada misali guda kafin mu shiga bayani a cikin wannan aya. Akwai wata aya wadda zaka iske ta'alilin dake akan ta, ba ma biyu ba, zaka iske sun kai guda biyar. A cikin suratu Ali Imran, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ta'alilin da ya kawo yake cewa فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. وانا آية دا أنكزوا وجل لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. سيدا أكي مغنغنو على الأقل ديني مغنغنو نتشمسوسون كي مغنى قدا بيار دومين لكي لا وانا وانا سمع لما يسون اكي وانا لا ممكن أنكارا تاني للتأكيد زيادة للتأكيد دان كارفين معنا أما تكن قرآني باتشا كوي بند أنكارا ننتكن لغة سكي زنشي na dai kenan. Sannan waɗansu sun kace fa athabakum ghamman bi ghammin, Allah ya saka ka muku ba'un kin, na waɗansu sun dauke ta ba'us sababiyya kenan. Fa athabakum, Allah ya saka ka muku ghamman da bakin ciki, bi ghammin, saboda bakin cikin da kuka samu zo. Wasu sun kace a fa athabakum ghamman, sai Allah ya saka ka muku bakin ciki, bi ghammin ai bi ma'ana ala ghammin, akan wani bakin ciki, Allah ya kara muku bakin ciki akan bakin ciki. To amma ba nan matsalar take ba, sai yace to an yi muku an saku bakin ciki, likai la tahzanu, don kakkai bakin ciki. Ya za a yi a ce an saka bakin ciki kuma ko don kakkai bakin ciki? kun ga wannan ba zai yiwa ba to nan wannan ayar idan ka duba sai da malabai suka yi maganganu da dama wasu sun ka ce likai la tahzanu yana da alaka ne walaqad afa ankum domin Allah kafin wannan aya Allah ce walaqad afa ankum Allah ya yafe muku to idan me yafe muku likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum kenan yafiyar da Allah ya muku sai ta sa ku ji dadi duk abin da ya same ku sai ku ga mai sauki ne an gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan waɗansu daga cikin malamai sun fassara wannan suka cewa wato abin nan wala kad afa ankum litakuna halawatal afwi tuzilu ma nalakum min ghammil qatl wal jirah wa fawatil ghanimati wal dhafr wal jaz' min isha'ati qatl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam kenan da Allah ya ci yafe muku dan saboda litakuna halawatal afwi domin dadin yafe wannan yazilu ma nabakum ya safi muku abin da ya sabko muku ko ya gusar da abin da ya sabko muku min ghammil qatl na bakin cikin kashewa sashen ku da aka yi wal jirahi da rauni da aka yi musu wa fautil ghanima da kuma kubciwar da ganiwa ta yi muku farko kun same ta ta kubce muku wa dhafri an gane ko fautil ghanimati wa dhafr da samun nasara da kuka yi ko kama kafirai daga farko wal jaz'i min isha'ati qatl an-nabi sallallahu alaihi wasallam da kuma raki da kuka yi da tsoron da kuka ji cewa an kashe manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya yafe muku sai kuka manta da wannan wannan magana ta farko kenan waɗansu daga cikin malamai da anka ce likai la tahzanu ala ma fatakum wala ma asabakum sun kace a'a asalin ma'anar shi annahu ta'ala ghammakum hadhal gham Allah ya sa kun yi wannan bakin ciki to wannan likai la tahzanu an gane ko dan kakku yi bakin ciki ana nufin ba yanzu ba likai la tahzanu fil mustaqbal dan kakku yi bakin ciki zuwa gaba dan ya riga ya ce kun yi bakin ciki nan bai ce kakku yi bakin ciki don mi likai tatamarranu ala nawaibid dahr dan saboda ku saba da musibun zamani nawaib jam'i ne naiba musibun zamani fala yahsul lakumul huzn kenan bakin ciki ba zai zo gare ku ba li anna man i'tada al hawadith la tu'athir fi duk wanda ya saba karu da musiba sai ka iske ba ta mai tasiri wanda ya saba ganin kwaram wani sai ka iske larura ya kadan tana dotar masa da hankali idan an hada wannan larura 100 aka kai mani wallahi ba za su tausa masa da hankali ba ba za su tayar masa da hankali ba to wannan kenan sai zaman to dan kakku yi bakin ciki fil mustaqbal kenan likai la tahzanu wannan lamun ba ziyada bace likai la tahzanu fil mustaqbal wadan su daga cikin malamai suka ce sila an gane ko ita wannan swadun sila ce kenan bai da alaka wala qad afa ankum litahzanu ba Allah ya yafe muku nan ku bakin ciki ba a su a wajen su fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya sakan ka muku bakin ciki bi ghammin akan bakin ciki ko fa asabakum ghamman bi ghammin sai Allah ya saka muku da bakin ciki ala wato bi ghammin ay bi sababi ghammikum annabi saboda kun yi kun bakanta ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam rai kun saba maran sa likai tahzanu sai ta zamanto lamu ziyada ce don ku yi bakin ciki kenan kun yi samanto bakin ciki kun saba ma Allah shikenan shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya saba muku kenan dan ku gane gobe saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba karamin abu bane magana ta hudu wadansu daga cikin malamai suka ce likai la ay li yakuna ghammakum bi mukhalafati annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqat kenan da Allah ya ce likai tahzanu kenan dan ku wato dan ku ya zamanto bakin cikin da za ku yi dan kun saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam la bima nalakum min fawatil ghanimati wal hazima kenan ba za ku yi bakin ciki ba don saboda kun rasa ganima da hazima Allah ya muku wannan dan ku yi bakin cikin saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda ganima ta tsere wadancan abubuwa sun tsere to sannan kuma gashi kun saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an gane ko sai malamai sun ka ce wa zalika li anna al ghamma domin bakin ciki alhasilu bihi an gane ko wanda ya samu saboda kun saba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yunsi alghamma alhasil bi fawati umuri dunya wannan zai mantar da ku cewa abin da ya kubci muku na duniya domin idan kuka gane abin da ya same ku saboda kun saba manzo ne sai ku manta ma da abin duniya ku koma zargin kanku akan abin da kunka aikata wadansu daga cikin malamai sun faɗi wannan kamar Imam Al-Zajjaj magana ta biyar Ibnu Atiyya ya kawo ta inda yake cewa li ta'lamu anna ma waqa'a bikum inna ma huwa bi jinayatikum ku sani cewa Allah ya muku wannan an gane ko dan ku gane cewa an gane ko abin da ya faru ne bi jinayatikum ga abin da kunka aikata an gane ko fa antum adaitum anfusakum ku kuka cutar da kanku ta wace fuska wa adatul bashar inji Ibnu Atiyya yake cewa al'ada ce ta dan adam ko al'ada ce ta mutane anna an gane ko jani dhanba yasbiru lil uquba anna jani adh-dhanb mutumin da yaji aikata aika aikashi yusbiru lil uquba yana hankuri mutumin da ya san shi yayi kisa dan an ce za a kashe shi bai cika jin bakin ciki kwarai ba dan ya san ya aikata wa aktharu qalaq al ma'aqib abinda ke sa mutane suke yawan bakin cikin al ma'aqib sakamako wa huznihi da bakin cikin shi innama huwa ma'dhannihi al bara'ata bi nafsi lokacin da mutun yake zaton cewa shi bai aikata komai ba an kai mishi abu to tunda ba su da labari sai Allah ya ba su labarin abinda kunka aikata da Allah ya ba su ganima sun samu ganima ba su sun saba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ba kuma bu san hatsarin saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam ba amma da wannan abin ya same su sai an kace musu ai wanga bala'i da ya same ku saboda kun saba ma manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam sai ku daina bakin ciki akan ganima ta tsere muku ku daina bakin ciki akan abin duniya ku yi bakin ciki akan kun saba manzo kuma ku gane dalilin da yasa abin nan ya same ku saboda kun saba manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga nan ta'alili guda biyar malamai suka kawo magana biyar akan wannan wannan na kawo shi ne saboda dalibin ilimi ya rinka bincike da kin wajen tafsiri da maganganu da malamai wajen bayani kan athar ko sahaha ko da'afawa ko maganganu na fuqaha saboda kada mu zamanto muna magana bi manhaj sathi sama sama in an zo wajen bincike sai a gane maganar da kai dai ne daga cikin maganganun malamai kuma ta rayuwa ba ma ita akarin jayis ba kaga a ƙarshe zaka fada cikin rami Allah kai muna tsari to ɗan uwa musulmi kina Allah ce liyabiza Allahu al-khabitha min at-tayyib dan Allah ya bambanta mummuna da wanda yake nagari ko mutun nagari ko aiki nagari ko kociyarwa ta gari wanda ba ta gari ba da ba wanda ya aikata aiki ba nagari ba yayi ciyarwa ba ta gari ba an gane ko shine mutumin da ba nagari ba kuma Allah zai bambanta shi da mutumin da yake nagari yayi aiki nagari yayi ciyarwa ta gari sai Allah subhanahu wataala ce wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din Allah ya dora mummuna sashen shi ya dora shi akan sashi ina fata an fahimce ni ya dora mummuna sashen shi akan sashi wadansu daga cikin malamai sun kace wa yaj'ala fi'ili na ja'ala wani lokaci yana ta'addi wan gane ko idan ya zo bi ma'ana alqa in an ce ja'ala wani lokaci yana nufin jefawa wani lokaci ja'ala yana nufin wato jefawa wasu daga cikin malamai suka tafi cewa fi'ili na ja'ala wani lokaci yana nufin jefawa sai ya zamanto yana buƙatar maf'ulun bihi guda ina fatan ana fahimta ta fi'ili na ja'ala wasu daga cikin malaman tafsiri anan sun tafi cewa ya zo ne bi ma'ana alqa ya jefa to in an ka ce fi'ili ja'ala ya zo da ma'ana alqa to yana da maf'ulun bihi guda sai ya zamanto wa yaj'al al-khabitha shine maf'ulul awwal ba'dahu ala ba'din sai ya zamanto shi ala ba'din muta'alliqina da ja'ala magana ta daga ta kari wadansu kuma suka tace a ja'ala nan sayyara wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'din kaga wa yusayyira al-khabitha ba'dahu ala ba'd kaga an ce alqa ya jefar Allah ya jefar da mummuna بعضه على بعض سيذمن تو الخبيث مفعول به الاول بعضه مفعول به الثاني على بعض سيذمن تو متعلق بجعل اما اذا muka ce a'a shi wanga ja'ala mai ta'addi ne zuwa ga guda sai zaman to waj'al al-khabith ba'dahu waj'al al-khabith ba'dahu 'aliyan 'ala ba'd wadansu malamai suka ce za a kaddara 'aliyan sai zaman to hali kenan sai zaman to 'aliyan 'ala ba'din sashin shi yana halin ya daukaka akan sashi sai a dora wanda kasa ana zuba shara in an dubo wannan a zuba in an dubo wannan a zuba Allah kai muna tsari sai Allah ya ce fayarkumahu jami'an sai Allah ya tattara shi ya hada shi wuri guda mun ce kalima ta rakama ana cewa rakama yarkumu min babi nasara yansuru kadiba cikin at-turjuman wa dalil ad-dalil wa turjuman li ayati at-tanzil na Muhammad al-Mukhtar ash-Shanqidi ba na wannan zamanin ba akwai wanda ya gabata sai ce to rukam shine abin da yake wani saman wani Allah subhanahu wataala ya ce nukhriju minhu habban mutarakiba afwan wa in yaraw kisfan min as-sama'i saqitan yaqulu sahabun markum ko ba haka ba sannan ya ce alam tara anna Allah yuzzi sahaban thumma yu'allifu bayna thumma yaj'aluhu rukaman fatara al-wadqa yakhruju min khilalihi kaga rukaman yana nufin sashe akan sashe wani saman wani fayaj'aluhu fi jahannam Allah subhanahu wataala zai sanya shi a cikin jahannama mummuna aiki a cikin jahannama an gane ko waɗanda suka yi mummunan aiki a cikin jahannama, amma kamar yadda na faɗa gumaka su ba za a ce dan an kai su jahannama azaba za a yi musu ba, dan an bauta musu ba da yardar su ba, sannan kuma su za a kai su ne dan a ƙara ma kafirai bakin ciki. Dan malaman da suke fassara fattaqun nar allati waqudha an-nasu wal hijara suna cewa to ai wal hijara duwatsun da aka bauta ma, to ai annabi Isa an bauta mishi, mala'iku an bauta musu, su ba za su shiga ba, to su gumakan ba za su shiga ba su ma saboda ba da yardar su bane aka bauta musu, kuma su ba su da taklifi inna aradna الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا دا haka wannan fassara sai ɗan uwansu ya hattara na cewa za a kai gumaka a cikin wuta su ma ai musu azaba ulaika humul khasirun waɗannan su ne suka yi hasara nan muna da fassara alal aqallu guda biyu idan muka ce innal ladina kafaru an gane ko ana nufin kafirai na zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ake magana to nan kenan ka basu abinda shafi yakin badar Allah ya ce ulaika waɗancan sai ya zama tuna ana nufin kafirran zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ake nufi an yi ishara zuwa gare su humul khasirun sune hasararu an gane ko ko kuma idan muka dauki innal ladina kafaru tana nufin a duk kafirrai ake nufi ba a fidda ko guda ba ba a fitar da ko dai ba to shine ulaika humul khasirun su kafirai su ne suka yi hasara to me zai bambanta mu da wannan fassara saboda an kawo hum shi kalima ta hum tana daga cikin abin da in yazo yufidul hasr yana nufin an sha makance abu adatul hasr da siyagul hasr yana kiyau dalibin ilimi ya karanta su kun ga in anka ce ulaikal khasiruna wadannan su ne suka yi hasara ko ba shikenan ba ai ma'anar tayi amma da anka ce ulaika humul khasiruna waɗannan su kadai ne suka yi hasara domin yana daga cikin abin da yake nuna wa an sha makanci to in mun dauki fassarar cewa kafirai innal ladina kafaru ne ismul mausul an gane ko na ana nufin tunda ba cikin labari ne cikin labari yana iya dauka kowa da kowa yana dauka sashen mutane amma cikin hukumce shi ismul mausul ya shafi kowa to na in ana nufin kafirran zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam su ne to ai anka ce ulaika humul khasiruna waɗanga su kadai ne a hasararu to ai ba kafirran annabi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da makka bade a hasaru to wanga hasr ana kiran shi hasr ghairu haqiqi sai zaman to hasr ne ba haqiqi ba ana nufin waɗanga cikin kafirrai imma ana gani akwai wanda ya hasara to babu irin tasu dan babu irin wanda ya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shugaban halittu shugaban annabawa kuma ya kafirce mishi sai zaman to hasr ne gairu haqiqi ma'ana in an kalli hasara su to babu wani ma kafiri wanda ya hasara irin tasu amma idan mun ka dauki cewa innal ladina kafaru ana nufin dukkan kafirran duniya gaba daya to ulaika humul khasirun nan babu wanda ya hasara in ba kafiri ba tabbas ba wanda ya hasara in ba kafiri ba sai zaman to ba ai akan munafikai ba a sun shiga ciki saboda su kafirai ne a batini a zahiri ne suke mu'minai shi yasa Allah ce inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a to mi suka yi hasara nan sun yi hasaran lokacin su alqur'ani yayi bayanin wannan wa minan nasi man ya'budu Allaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah dhalika huwa al-khusranul mubin idan ya'yan su busu bisu sun yi hasara ya'yan su qul innal khasirina alladhina idan ya'yan su sun bisu akan kafirci afwan qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah sannan kuma wadansu malamai suna fassara ulaika humul khasirun sune wadanda suka yi hasara domin duk mutun yana da gida a gidan aljanna yana da gida a gidan wuta to su kafirai za a nuna musu gidan su na aljanna sannan sai a kulle shi a ce an ba wadansu masu imani sai sama wadansu ka fassara ulaika humul warithun mu'minai za su yi gadon gidajen kafirai to kaga sai zaman to yayi hasara gidan shi na aljanna yayi hasara dukiyar sa yayi hasara matar sa yayi hasara ƴaƴan sa yayi hasara lokacin sa da yake rayuwa wal asri innal insana la fi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr to idan muka kalli ulaika humul khasirun sai mu juya shi akan wata ka'ida mafhumul mukhalafa to su kafirai an ce sun yi hasara masu imani fa alaramba sun yi ni sun ci nasara ulaika humul muflihuna ko ba haka nan bane to su ko sun ci nasara ta fuskar yaya sun ci ribar rayuwarsu a duniya don Allah ya ce man abila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sannan sun ci ribar ƴaƴan su kuma domin ƴaƴan su hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim yake cewa idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin min sadaqatin jariya aw waladin salihin
yad'u lahu ashe su mu'minne kuma su bu su yi hasara ƴaƴan su ba kuma a aljanna a duniya kenan a lahira kuma za su ci riba ƴaƴan su inda ƴaƴan su sun bi su akan tafarki na addini wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin alar mu ji ayata gaba qul lil ladina kafaru
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين
إذن كجاء القرآن يا فارد كلمة قل ما لم يسكي جوانا نونا مهمنش وننسى قنكران كنسى domin alqur'ani mai girma dukkan shi Allah ya umurci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya isar da sako tun daga Fatiha hannashi bazan bar cewa in mun ce tun daga Bakara hannashi shi ake fada amma sai mu ce tun daga Fatiha ake farawa hannashi ai an umurci annabi sallallahu alaihi wa sallam ya isar da sako to amma nan sai an ka ce kul dan a nuna maka sakon nan ba nashi bane kuma dan a nuna maka muhimmancin wannan sakon karan kansa wanda ake magana kan shi a yanzu shi yasa da an ka ce qul huwallahu ahad ko qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas wadansu masu bincike ko wadanda suke karatu akan abin nan text dan da ake dirasatu nas sai to ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ka ce yace qul huwallahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas a ce qul qul kin dan ka ce kawai a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab ko kuma allahu ahad allahu samad wannan jahilta uslubi ne na alqur'ani kuma jahilta uslubi ne ma na isar da sako wani lokaci idan ka zo zaka fadi magana zaka faɗi magana ne da sunan wanda ya turo ka wani lokaci zaka ce ya ce in ce ya ce na ce kaga sai da ka ce ya ce na ce sannan ka isar da sakon me yasa mutane suke so kiburu su to qul dan a nuna maka wannan sako yana da muhimmanci qul ka ce lil ladina kafaru ga waɗanda suka kafirta in yantahu idan sun kame an gane ko malamai sun yi magana da yawa wasu sun ce in yantahu in sun kame daga yaki wadansu malamai suka ce a in yantahu in sun kame daga aikin kafirci yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata wa in ya'udu idan kuma suka dawo faqad madat sunnatul awwalin sunna ta magabata ta gabata wato sunna ta magabata ta riga ta shudi to anan qul kace an umurci annabi sallallahu alaihi wa sallam lil ladina kafaru ga kafirai allamu huna tana iya daukan lamu ta'lil ka faɗa dan saboda kafirai ko kuma allamu huna litabligh ta isar da sako ce qul lil ladina kafaru ka isar da sako zuwa ga kafirai yasa harafi zai dauka ma'ana daya biyu uku hudu biyar shida huruful ma'ani kaga idan ya zamanto nan tasirin fassara zai yana da alaka ne da mi yana da alaka ne da lugha Allah ya kyauta to ka faɗa ga kafirai ko ka faɗa dan kafirai in yantahu in sun kame kai anil kufri inji mai jalali daga kafirci wa qitalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da yakar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da suke ai domin mai yakar annabi ai kafiri ne musulmi ba zai yaki annabin Allah ba ko ba haka dan bane sannan kuma kafiri shine ke yakar annabi ina fata an fahimce ni to yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata domin al-islamu yajubbu ma qablahu musulunci yana shafi abin da ya gabace shi hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin sahih muslim ai hatta yajubbu yana gogewa dan wani zaka ji ya ce al-islamu yajibu ma qablahu to menene yajibu ma qablahu musulunci ya wajaba ga abin da ya gabace shi wace irin magana ce ka koma ka nemi sharha ka nemi malamai su fassara ma hadisi ka nemi ingancin sanin hadisi kafin kai wa'azi da shi yajubbu yana goge yana rusa abin da ya gabace shi na kafirci koko at-taubatu tahdimu ma qablaha kamar da hadisi zo tuba yana rushe abinda ya gabace shi shine abinda ake so a ce kai dan uwana ya jubbu yana rusawa na abinda ya gabata na kafirci ina fata an fahimci banda abubuwan da kuma shari'a ta fitar da shi auren da an kai akan kafirci akwai shi wannan bai shiga ciki ba dabi'o'i na garin musulunci ya iske na jarumta da cewa musulunci bai rusar da su ba ai hattara dan saboda auren kafirai akwai shi ina fata an fahimci ni domin dukkan aurarrakin da galibi sahabbai sun kai kafin musulunci duka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wanda ya sake daura ma aure kenan da anka ce yajubbu ma qablahu ba ana nufin duk auren da anka cikin jahiliya ba a rusar da shi in miji ya musulunta mata ta musulunta auren su yana nan ai hattara da wannan kawai zai kawo mana tafsira yughfar lahum ma qad salaf za a gafarta musu abin da ya gabata kaga tabi'a ce ta alqur'ani idan aka tsoratas al'ada ce ta alqur'ani shine alaka tsakanin wannan aya da wannan aya waccan aya tana bayani kan makoman mutane waɗanda ba su yi imani da Allah ba ita ce jahannama to sannan sai aka bijiro da bude kohuwar tuba shine al'alaka baina hadhihi al'aya wa tilka allati sabaqat shi yasa gane munasaba tsakanin aya da aya domin wani zai ga anan ce walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulaika humul khasirun ko sai aka ce qul lil ladina kafaru a'a wagga ta tsoratar da su ta nuna sun yi hasara sai aya ta to tace to qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf idan kafirai sun kame za a gafarta musu abin da ya gabata shi yasa muna buƙatar kafirai na duniya su yi maza-maza su musulunta su to mu bota mu Allah mu samu aljanna ba wanda muke ganin kashin shi dan ya shiga cikin addinin musulunci da yawan sahabban su yaki manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga baya suka dawo suka tuba Allah ya karbi tuban su yughfar lahum za a gafarta musu wa zai gafarta musu Allah subhanahu wa ta'ala an shahe fa'il wanga shine wadan sai su ce mabniyul lil majhul Sheikh Ibn Uthaymeen yace ba a ce mabdiyul lil majhul da an ce yughfar lahum misali a wannan wurin ko ko inda an ka ce wa khuliqal insan an halicci dan adam sai a ce mabdiyul lil majhul yace a ba a ce Allah majhulina to wasu sun ka ce mabni lil maf'ul mabniyul lil maf'ul wadan sun ka ce mabniyun lima lam yusammi fa'ilahu ko ko lima lam yusamma fa'iluhu amma dai malamai suka ce a asalin shi a larabci su a lokacin su kafin ma zuwan qur'ani ana yi a dauke shi mabni lil majhul in ba a san wanda ya aikata ba sai a ce kusira zujaju an kariya qarau ba a san wanda ya kariya shi ba ko ba haka nan bane a ba a sani ba to amma cikin wani hali sai ya fita daga asalin da anka aza shi shi ko ibnu famil yace a kar a ce mabni lil majhul kawai a ce mabni lil maf'uli in ka to sai ka kaddara shi ko limalam yusammi fa'ilahu ko limalam yusamma fa'iluhu yughfar lahum dai za a gafarta musu babu wanda adda izinin yayi gafara in ba Allah ba na ana nufin gafara ta zunubai na addinin musulunci amma ba ana nufin yafiya ba domin kalima ta gafara tana zakkuwa da ma'ana yafe mu mutun tsakanin laifinka da kai da shi قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوم بما كانوا يكسبون نن يغفروا أنه في سيافيا سكو دكي أما يافي زنبي بابون دي إسوان نسي الله الله سبحانه وتعالى كتوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون da haka wani mutum yace ka kawo kudi zai gafarta masa zunubanka wannan yaudaraka ne kawai zai yi kamar yadda wasu addinai suke yi wanda kuma ya faru a cikin musulunci yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salaf abinda ya gabata wa in ya'udu idan suka dawo suka ce ga kadi wato ila qitali suka dawo zuwa ga yakar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to na in an ka ce wa in ya'udu suka dawo zuwa ga kafirci to ai ba su musulunta ba a'a sai malamai suka ce to nan in yantahu in sun ka kame daga kafirci wa in ya'udu in suka dawo akan kafirci domin asalin dan adam an kai haife shi ne akan mi akan fitra kullu mauludin yuladu ala alfitra duk dan adam an haife shi ne akan mi akan fitra akan musulunci to kenan in yantahu in sun ka kame anil kufri daga kafircin da suka bayan sun zo duniya suna musulmi sai suka koma kafirai to in yantahu in sun ka kame daga kafircin da suka yi yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu in sun sake komawa zuwa ga kafirci ma'ana in sun ka ci gaba da bayyana a cikin kafirci domin adat tana iya zama ma'ana sayyara akan kafircin da suke ko suka doge faqad madat sunnatul awwalin to sunna ta magabata ta gabata ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala ya sunnanta ba wanda zai fito na fito da addinin sa ya bar shi lafiya duk waɗanda suka yaki addinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ragarga da su ita ce sunna ta Allah subhanahu wa ta'ala nan ba ana yin sunna ba irin wagga ta fiqhu a ce maka daga hannu cikin sallah sunna na a ba irin wannan sunna ake rufewa ba kuma sunna a wajen malaman hadisi ba a'a nan sunna ta Allah ake zance kauliya Allah yake shar'anta abin da ya ga dama yan uwa musulmi an nuna min lokaci ya matso kuma sunna ta Allah ita ce halakar da al'ummomin da sun ka gabata ayoyi da dama sun yi bayanin wannan ba za mu samu gabatar da wannan ba sai zuwa gobe in Allah ya kai mu da rai za mu zo mu dura akan wannan aya abinda muka faɗa ya zama tore dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh